This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo. Sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana tattalin arziki a Najeriya sun zargi wasu shugabannin bankunan kasar da yi wa tattalin arzikin kasar zagon kasa. Sannan za ku ji rahoto kan yadda wasu 'yan Nijar suke ci gaba da kokawa kan matsalar tsadar rayuwa sakamakon rufe kan iyakar kasar da Najeriya a daidai lokacin da tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya Janar Yakubu Gawan yake kira ga ECOWAS da ta dage takunkumin. Bayan nan kuma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da Sulaiman Wani Barma zai gabatar, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Mahmud Lalo.
Jama'a assalamu alaikum. Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya Janar Yakubu Gawan ya yi kira ga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS da ta janye takunkumin da ta sassaka wa Mali, Burkina Faso da Niger. Cikin wata budaddiyar wasiƙa da ya rubuta wacce ya mika wa headquarter kungiyar da ke Abuja a yau Laraba, Gawan ya bayyana kasashen a matsayin waɗanda suke da muhimmanci a kungiyar, inda har ila yau ya yi kira a gare su da su ma su janye matsayarsu ta ficewa daga kungiyar ta ECOWAS ko sai da yawo.
Saddens me to learn that ECOWAS is threatened with disunity.
General Gawan, wanda yana ɗaya daga cikin shugabannin kasashen Afirka 15 da suka kafa kungiyar ta ECOWAS, ke ne yake cewa abin yana ɓata min rai na ga cewa kungiyar na fuskantar barazanar rashin haɗin kai, bayan da wasu muhimman kasashe uku da suka haɗa da Mali, Burkina Faso da Niger suka ayyana shirinsu na ficewa. Janar Gawan ya ƙara da cewa,
I call on all West African leaders to immediately consider the.
Yace ina kira da gaggawa ga daukacin shugabannin kasashen yammacin Afirka da su duba waɗannan abubuwa da suka hada da na ɗaya janye takunkumin da aka saka wa Burkina Faso, Guinea, Mali da Niger. Kungiyar ta ECOWAS ta saka wa kasashen takunkumi ne bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙarshen watan Janairu da ya gabata. Mali, Burkina Faso da Niger suka sanar da shirinsu na ficewa daga kungiyar bayan da suka zarge ta da rashin bin muradin da aka fata aka yi, da kuma nuna halin ko'in kula kan matsalolin tsaro da ke addabar yankunansu. James Biden, kani ga shugaban Amurka Joe Biden, ya faɗa wa masu bincike a Majalisar Dokokin Amurka cewa shugaba Biden bai taɓa sa hannu a harkokin kasuwancin ahalin gidansa ba. James Biden ya bayyana hakan ne yayin da ya yi gurfana a gaban masu bincike a ginin majalisar na Capitol a yau Laraba, dan ganawa kan binciken wanda 'yan majalisar wakilai ke jagoranta, wanda har ila yau ke duba yiwuwar tsige shugaba Biden. Ganawar James Biden da 'yan majalisar shine yunkuri na baya-bayan nan da ke nuna kokarin farfado da batun tsigewar, yayin da suke ci gaba da tattaro bayanai kan hulɗar kasuwancin da ahalin Biden suka yi a cikin gida da kasashen waje. Kodayake a baya-bayan nan lamarin na fuskantar suka har daga wasu 'yan Republican saboda rashin kwakwaran hujjoji ko kwararan hujjoji da za su nuna Biden ya amfana da wasu harkokin kasuwancin ahalinsa. Dakarun Isra'ila sun faɗa yau Laraba cewa sun kai hare-haren sama arewaci da kudancin yankin Gaza kwana guda bayan da Amurka ta hau kujerar naki kan amincewa da wata matsaya da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya cimma na neman a gaggauta dakatar da buɗe wuta a kuma ƙara yawan kayan agaji da ake kaiwa. Sojojin na Isra'ila sun ce sun halaka dozin-dozin ɗin mayakan Hamas a hare-haren, ciki har da wanda suka kai yankin Khan Yunis da ke wani yankin kudancin zirin Gaza. 'Yan awari da ke fafutukar ɓallewa daga Kamaru waɗanda suka sace ɗalibai 79 da malami da mai gadi da direba a wata makarantar kwana a Bamenda sun sako mutanen bayan da suka kwashe wani lokaci a hannunsu, kamar yadda za ku ji a wani rahoto da Muhammad Awal Garba ya haɗa mana daga Kamaru.
na garzaya domin jin ta bakin shugaban rundunar jami'an tsaro na jihar Arewa maso yammacin kasar ta Jamhuriyar Kamaru kanal Yusuf kan yanda aka yi bindigan suka sako daliban
mata 38 ne maza 40 da kisa da su hudu
na'am to yanzu haka suna cikin koshin lafiya ko
suna kokin lafiya suna komai ana mun ba su abinci suna ci da an juma za mu kai su doctor a duba su cikin
na'am to yanzu sojoji ta ko ina suna ta ci gaba da aiki su kenan domin kawo zaman lafiya nan din kenan
wannan sosai ne muna ci gaba kawun lafiya
Alhaji Mutari Baminda ya daga cikin masu fada aji a bangaren na yan awaren ingilishin kasar
a yanzu dai ana bincike an saka likita su dan bincike yaran a gani lafiyar su kuma na dan yi musu dan interview dan tambayoyi a jiyar da aka rike su da sauransu saboda a tabbatar da cewa sun fita cikin koshin lafiya ko ba haka ba amma tun da yaran na magana sun zo kuma gabaki ɗaya ba mara lafiya cikin su sai mu ce sun zo dai da lafiyar su mu dai muna farin ciki an sako yaran kuma muna kiran ita gwamnati ta dada ƙara tsaro a kusa da makarantu da sauransu
Na ci nasarar tattaunawa da ɗaya daga cikin wata ɗaliba wanda aka yi awun gaba da su ɗin.
Sun kwashe mu sun je sun tara mu a wani babban ɗaki hakan nan amma kuma ba su yi mana komai ba gaskiya.
Sun ba ku kulawa sun ba ku abinci da ruwan sha?
Sun ba mu abinci sun ba mu ruwan sha sun ba mu kulawa kan cikakkiya ba su yi mana komai ba ba su da ke mu ba su yi mana komai ba.
Da kuka da suka sako ku nan gwamnati ta ba ku wani kulawa ta wajen lafiyanku?
Da suka sako mu gwamnati ta ba da kulawa domin ta turo mana da likitoci sun zo sun dudduba lafiyanmu ba komai.
To ya su manyan gwamnati na wannan bangaren sun zo domin su yi muku lale marhaba da fitowanku daga cikin wannan matsala?
Sun zo sun yi mana munnan zuwa kan.
To yanzu kuna hannun iyayenku kenan ba wani matsala?
Muna hannun iyayenmu ba matsalan komai.
Mama Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu daga Najeriya. Kusan sa'o'i 48 da hukumar EFCC mai yaki da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa take ci gaba da kai samami akan kasuwar 'yan canjin bayan fage da ke unguwar Zone 4 na birnin tarayya Abuja. Masana tattalin arziki sun ce wannan ba shi ne mafita ba, kuma 'yan canjin kasuwannin bayan fage ba su ke yi wa tattalin arzikin Najeriya gagarumar illa ba, illa inda suka zargi wasu shugabannin bankunan kasuwancin ƙasar. Daga Abuja, wakilin mu Halima Abdurrahman na ɗauke da ƙarin bayani.
Sana tattalin arziki dai na ƙara jadda hakan ne a daidai lokacin da farashin dala akan naira ya kai sama da 1,800 a yau Laraba, kamar yadda za ku ji a bakin wannan masanin.
Sunana Ayobami Oyalowo, ni masanin tattalin arziki ne da fuska raya ƙasa, wato a development economist. Ba inda za a yi wannan tattalin arzikin da za ka ce ba wayan tun da suke bayan abun su ne suke goyon bayan wahalan da muke ciki yanzu. Kuma ba inda za a yi wannan irin faruwa da dala ana ce wai dala 1,900, 1,700 ko me in ba shugabannin bankuna abu ba zai yiwu ba. Domin suke boyewa kuɗi da sun karba daga CBN, kuɗi da sun karba daga customer za su boye za su ce babu kuɗin dala. Sannan su je daga baya su je su yi abin da ake kira round tripping, za su sadda kuɗajen illegally, sannan za su ce bankin su sun samu profit da yawa. Kuma abun ya yi kamar shekara 8 tun lokacin MFA ne. Shugaban ƙasar Najeriya in yana son gaskiya in yana zo wannan tattalin arziki a fito at least temporarily kafin mu fara neman kowane irin permanent solution da zamu nema, first and foremost ya kamata su cire yawanci shugabannin bankunonin. Kuma in yana son in biya mishi bayanin that is private advice a kirani, wallahi akwai su mun san su, yes BGC suna jawo mana wahala, amma kafin ka ce BGC ya kamata ka takara da bankunonin, sannan zaka ce okay in bankunonin sun fara aikin da ya kamata su, domin akwai rules and regulation da banki ya kamata su aiki aiki da shi. Amma yanzu ba wanda yake rules and regulation, kowa yana abubuwan da ya so daga zuciyarsa ne.
Ana sa bangare masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi ya ce,
gaskiya al'amari waɗanda ya kamata a fara bincika su ne bankuna. Bankunan kasashen nan su suka yi kowacin riba ga wannan abun. To dan me ba za a diba al'amarin su ba. Sannan kuma na biyu, mafi yawa dan kasuwa ba shine matsalar ba, matsalar su ne masu saye su aji. Yau da a ce gwamnati ta diba ta ba da shawarar cewa kowa kada ya rike dala a hannun shi da toce 10,000. In kuma a kama ta gwamnati za ta kwace wannan da yafi, domin mafi yawan mutanen da suka sayi dala suka aje ta ba suna saye bane dan su shigo da kaya kasa waje. Suna saye ne dan suna ganin ba su da yarda da amincewa a naira. Saboda haka bari su aje kudin su a wannan currency. Wannan kuma shi kai mu halin da yake ciki. To gaskiya al'amari dai dole gwamnati ta saki diba al'amuran waɗanda suke tafiyar da tattalin arzikin nan. Shin ya cancanta su tafiyar da shi? In bai cancanta ba, a kawo wanda ya cancanta kuma a dauki mataki wanda duk za a iya dauka na kajeran lokaci, domin gaskiya al'amuran mu sun wuce gona da iri. Allah ya sauki.
Shi ma shugaban kungiyar 'yan canjin kasuwannin bayan fage Alhaji Aminu Gwadabe ya ce,
matsalar da ake fuskanta matsala ce ta karanci kuma da nema. Neman ya ci supply din. Kuma yawancin bukatocin gan haka duba tsoratarwa ne, ba wai ana amfani da shi ba ne don a shigo da kai aiki. Na biyu, akwai mutanen 'yan waje, kowane su ya zama yana kasuwancin speculation, su sayi su aje don su samu riba. Na uku, akwai wasu kafafen gizo kamar su Binance, wanda yake duk wani dan Najeriya da mai saye da mai sayarwa sai ya je ya shiga wannan kafafen gizo, ya ga me farashin ita kudaden kasashen waje yake a wannan platform, sannan zai sai da farashi. Kafin ya zo wajen kai, ya riga ya san farashin naira da yake faruwa a duniya. Naira yanzu ana cinikinta a America, ana cinikinta a Ingila, Dubai, a China. So akwai kafafe da yawa da yanda yake su ne ma ke sa farashin naira din, ba ma a nan cikin kasa ba. So duka waɗannan abubuwan na faruwa da yake ƙara wannan tashin goron zabi na farashin kasashen waje.
Tun ba yau ba ake zargin bankunan kasuwancin Najeriya da abin da ake kira round tripping a Turanci, wato boye kudaden kasar waje kamar dala don sayarwa ta kofofin da ake samun kazamar riba. Lamarin da muka tuntubi babban bankin kasar don jin matakin da za su dauka kan wannan zargin. Amma duk kokarin ji ta bakin su ta wayar tarho da barin sakon ko ta kwana ya ci tura. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima da wannan rahoton. A jamhuriyar Nijar kuwa, 'yan asalin kasar ne musamman na jihar Difa game da 'yan Najeriya da ke zaune a jihar sakamakon rikicin kungiyar Boko Haram. A halin yanzu sun fara bayyana halin da suke ciki na tsadar rayuwa. Sanadiyar takunkumin da kungiyar ECOWAS ta kakabawa Nijar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin wannan mataki na ECOWAS na ci gaba da shafar hudar da ke tsakanin iyakokin kasashen biyu. Daga Difa, ga rahoton da wakilin murya Amurka Haru Sule Rashidi ya aiko mana.
A yanzu haka, 'yan asalin jihar Difa ta jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da tarayyar Najeriya na ci gaba da bayyana halin da suke ciki na tsadar rayuwa sakamakon hauhawar kayan masarufin da ya tashin gwamnatin zabi da kuma ke neman gagarumar masu karamin ƙarfi. To sai dai hakan na zuwa ne a daidai lokacin da mambobin kasashen na ECOWAS suka ɗauki wani mataki na rufe iyakokinsu da ma katse hulɗar dangantakar da ke tsakaninsu da jamhuriyar Nijar biyu bayan jin mulkin ranar 26 ga watan Julin shekarar da ta gabata. Alhaji Alaye Bakulu shi ne shugaban 'yan kasuwar jihar ta Difa, ya bai Nijerin walhalin da takunkumin CDAO ko ECOWAS ya haifar musu wajen fitar da abinci da ma shigar da shi a cikin waɗannan ƙasashe na ECOWAS, yana mai cewa,
yau ƙasarmu Nijar ta tsinci kanta cikin wani hali saboda haka takunkumi na CDAO ya saba mu samu mu fita namu kaya Najeriya, nasu ma ba su shigowa yanda ya kamata saboda haka kaya yana shiga ta wata hanya guda ɗaya, ita ce hanyar Togo. Tannan kasanmu take samun shigowa da kaya sai hanyar Alje, anan ma muna samun kaya daidai bakin gurgudu. Waɗannan hanyoyi kaɗai su ne gare mu. To su kuma na Togo yanzu sabili da takunkumin da makazanci kanmu, to muna ɗan shan wahala kafin kaya zo mana. Idan an ka samu kaya zai zo maka cikin lokaci kankani, sati ɗaya kwana goma, ya jima sati biyu ya zo ma kaya. Yau fiye da wata kake jiran kayan ka kafin ya zo gare ka. Shugabanni ya kamata su dubi 'yan ƙasa da idon rahama su nemo hanyar da ya dace wanda za a kama ɗan ƙasa sauƙi.
To koya ƴan asalin jihar ta Difa suka ji game da wannan mataki na raɗin tsadar rayuwar da suke fama da shi? Tambayar kenan da newa waɗansu daga cikin mazauna jihar ta Difa suna masu cewa.
Jani ɗan lima a Difa. Wallahi tsadar rayuwa sai godiya. Cefanen wata sai in kashe jikka 15, a yanzu zan iya kashe 25 ga su ma Najeriya. Abubuwan sun mahi makalubale tun da yau sunan gudu suke suna shigowa.
Ni ce Hauwa, yau ga idan yau an shiga matsaloli da ya gaya ba kuɗi, ga yunwa, ga runkwaki ma yanzu tiye shi ta koma 2000 ba naira 100. Muna roƙon Allah kamin nan kan azumi ya kama Allah ka muna saukin wannan abu.
Daga bisani masana harkokin tattalin arziki a kasar ta Niger, na ganin takunkumin da kungiyar ECOWAS ta gagaba jamhuriyar Niger ya haddasa koma baya sosai ta fannin kumatsar tattalin arzikin da ke tsakanin Niger da ma kasashen na ECOWAS. Hassan Bello shine shugaban kungiyar ROTAB a jihar ta Difa, yayi karin bayani a zantawar su da muryar Amurka.
Dangance da takunkumi da kasashen ECOWAS suka sama Niger biyo bayan juyin mulki da aka yi, ya haddasa koma bayan tattalin arziki kasar Niger sosai ma ba kaɗan ba, kuma wannan ba ba kasar Niger ke kaɗai ba, hadda ma musamman kasar Benin da Nigeria, tunda su ne kasashen da Niger take hulɗa da su musamman ma ta fannin tattalin arziki da fannin kasuwanci. Hukumomin sai da yawa ya kamata su zo su zamna su tattauna da hukumomin soja na Niger yadda za a daga takunkumi da talakoki na kasashen nan gaba ɗaya, za su ji daɗi.
To sai dai a halin yanzu al'ummar jihar ta Difa gami da na tarayyar Najeriya da ke makwabtaka da juna na ci gaba da yin kira ga hukumomin Niger da na ECOWAS akan ya kamata su yi mai yiwuwa game da batun cire takunkumin da aka kakaba jamhuriyar Niger, duba da yanayi na tsadar rayuwa da al'ummar kan iyakokin biyu ke fama da shi sakamakon hauhawar kayan masarufi. Da hakan ya sa masana harkokin tattalin arziki a kasar ta Niger ke kallon wannan mataki ya haddasa durƙushewar tattalin arzikin da ke tsakanin Niger da ma sauran kasashen mambobin na ECOWAS. Harusu Rashidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
A gaida Harusu Rashidu. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun a tashar ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na yau zai karkata kacokam ga harkokin nakasassu a Najeriya. Sunana Sulaiman Muni Barma. A jihar Kaduna, kungiyoyin kare haƙƙin mutanen da Allah ya jarabce su da tawaya na ci gaba da ayyukan faɗakarwa domin ganar da al'umma muhimman abubuwan da dokar kare haƙƙin masu buƙata ta musamman ta tanadi a Najeriya. Yancin yara na ƙasassu domin samun ilimi da abubuwan da ya kamata a tanada don ganin sun kasance cikin kyakkyawan yanayi a wuraren karatu na daga cikin abubuwan da shirin na wannan mako zai mai da hankali kansu. Ga ci gaban tantaunawar wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara da shugaban gamayyar ƙungiyoyin na ƙasassun jihar Kaduna Suleiman Abdulaziz.
Yanayi mai kyau ya kasance ajin da ɗaliban za su zauna. Akwai abin na
matattakala ta masu kaface, to ya zama akwai ta wannan masu bukata na musamman
wanda gangara a jikin ma wajen gangaran a danyi wani mariki yanda koda makaho ne ya zo zai shafa ya rike wannan ya nuna mai yanda zai je. Sannan irin masu gani garara-gararan nan ya kasance akwai alamomi da za su nuna musu yanda za su je kamar su zabiya da su waye. Sannan kuma ya kasance zaman ma ajin ma ya canja. Ba yanda ake sa kujeru a cakuɗa ba, yanda wanda yake da keke irin ta asibiti ko keke irin ta guragu ko mai tafiya da sanda in yazo zai iya shiga ko ina a cikin aji, saboda yayin da ka ware wani wuri da zai zauna daban shi ma wariya ne. Amma yayin da kowa zan tashi daga wurin Aminu in je wurin John, zan tashi daga wurin Fati in je wurin Janet, kaga an samu daidaito abinda ake nema kenan. Sannan daga cikin ajin ma ya kasance maimako a zo a sa allo fadiitar ko bakikirin akwai masu larura ta rashin gani, tsarin ya yi magana a samu allo wanda bai daukan ido, wanda ko me an aka yi rubutu zaka iya gani. Kada ya kasance malami iri ɗaya ne a aji, ya kasance malaman nan sun kware ta fannin magana da hannu da rubutu irin na makafi, da kuma yanda ake tarerayen mutane masu dan larura ta kwakwalwa. Dukkan wancan doka ta yi magana akan wannan. Sannan akan barace-barace, ka san akwai wanda suke kwangila, sai a dauko mutum mai nakasa a sa shi a gaba yana samu abin ya isa karbewa, ko kai amfani da su wajen neman kuɗi ko wani abu. Akwai tara mai tsanani, dokoki suna nan a tsare, ba wai da aka yi su ba an sake su ne kawai abin nan. Akwai kungiyoyi na duniya da suka tallafa wajen a fito da tsarin tun daga dokan, amma tsarin yanda za a aiwatar da dokan shine wani matsala.
Ku yanzu a kungiyanci me kuke yi wajen gan misali kamar ya zama ruwan dare a dauko wani yaro mai bukata ta musamman ko yana da matsalar kafa ko ido ko hannu a saka shi a baro ai ta neman kuɗi da shi?
Ka san ba za ka kafa doka ba a ce yau ka kafa doka ta fara aiki a yau. Dokan an bata tsawon shekara biyar ne, wanda ina jin yanzu an ci shekara biyu, ka ga shekara uku ake jira. Sannan irin waɗannan masu amfani da waɗannan yaran su ma an yi magana a kansu. Sannan yunkurin da muke kai shine akwai kungiyoyi kamar su Site Saver, su wane ne wanda suka zo bayan da aka sanya wancan doka ita zama daga kudiri ya zama doka, sai aka kafa cibiya wanda za ta kula da wannan al'amuran, ita Disability Affairs Board, cibiya ta lura da harkokin mutane masu nakasa. Kudirin yayi magana a kanta, sai ya taho da wani kuma cewa ai akwai abin da ya sa mutane suke gujewa al'amura na mutane masu nakasa saboda yana da tsada, kuma kin tanaji wa mutum mai nakasa in ka ki gyara mai ka ki gyara wa kanka ne, saboda me ko ba hatsari akwai tsufa tana tahowa da makanta, ido ya daina gani, tana tahowa da kurumta, kunne ya daina ji, tana tahowa da gurgunta abin na kafafuwa da baya ya rike da menene da sauransu. Idan tsufa ta kai tsufa sai a koma wancan bangare na masu abin nan. To wayannan duka nakasa da nan lissafa maka nakasun nan za su iya zuwa su same shi a gaba. Alal misali yanzu idan mutum mai nakasa zai tashi daga magajin gari zuwa kawo, to zai biya kuɗin mutum biyu ne, saboda mai alal misali gurgu ko makaho yana da ɗan jagora, kaga maimakon ya biya kuɗin shi kadai a yanda sabanin wanda bai da nakasa ya biya nashi ya biya na ɗan jagora, mai gurgunta kuwa dole wurin mutum biyu zai cinye, watakila ma bayan ya biya na mai tura shi ga keke. To amma na maganan keke shi ma akwai doka a wurin, saboda yau ko jirgi ka je shiga kana da sandarka, kana da kekenka, kana da menene ba a biya. Amma masu sufuri wayansu sai su ce ai sai ka biya abin nan, doka ta hana wannan, babu yanda za a yi, kamar zaka shiga mota ne sai a ce ka ajiye kafafuwanka.
To yayin da bayanai yake nuna alamun samun ci gaba a jihar Kaduna a yankurin baiwa na kasassu damar morar 'yancin walwala, a jihar Neja kuwa kungiyoyin na kasassu na da damuwa game da rashin samun aikin gwamnati a bisa wasu dalilai kamar yadda suka shaidawa wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari.
Mai girma gwamna ya tara mu a Lagos kuci ya ce mana zai mana asibiti na musamman na masu bukata na musamman, kuma zai ba mu commissioner ministry. To ba samu commissioner ministry ba, ba samu asibiti ba har yanzu ban share hili wa sa bulo ba to bayan haka nan sai muke ta kira cewa dan Allah ya taimaka mana ayi mana kura disabled commission ne saboda dokan da aka samu hannu disabled bill masu bukata ta musamman 2019 ai shugaban kasar Buhari ya sa hannu akan dokar ta zama doka yanzu ta zama doka kenan yanzu cewa idan har Allah ya so ya yarda kowane jaha ana bukatan gwamna ko abin da ciya mana kan hukuma a bude disabled commission bi ma'ana samu section masu bukata ta musamman wanda za a ringa dokan mu aiki mu ci gashi kanmu mu kula da kanmu to mai ta kira akan haka ba mu ga an dauki mataki ba sai muka ji kwatsam cewa ai an bude wani sabon ministry wai material affairs wanda aka ce gaba ɗaya mu an dauke mu daga gender affairs an kai mu can za a yi mana kuma director a wurin na disabled to har yanzu ba a yi ba desk officer ne kawai a wurin to yanzu ko mun ji labari an bude kwata na dokan aiki muna kira ga mai girma gwamna da duk wani babba da ke jihar Niger a wa mu Allah a kula da mu a tosaya mana da makahu da gurugu da kurma da kutu da zabaya duk wanda ke takarda na secondary abinda ba sai ma mutuna degree ko diploma ko NCE ba daga bakin secondary gaba daya a dauke mu aiki idan mutum shekara 5 bai kawo result din NCE ko degree ba a kwace offer hannunsa don barin da muke tashi mu bara tashin ba mu san bara
amma tunda yanzu an bude portal na daukar aiki me zai hana ku je ku nema ku apply ko za ku samu
abinda ke faruwa portal din ma gaba daya babu provision na disabled abin da ke nuna maka shine a tsarin doka ta kasa tunda aka disabled a bill idan aka bude portal akan sa cewa any disability in ka ce yes zaka yi tikin kun makaho ne ka ce makaho ne in gurugunin kurma ne in kutura ka ce kutura in zabaya ka ce zabaya ne to babu wannan a cikin portal din mun duwa mun gani babu wannan vacancy
da kuka duba yanzu kun yi korafi wurin su wayanda ke kula da abun
ni da ta bajin waiwai banda tabbas an zauna da chairman na civil service commission cewa za a ba mu percentage ne mu kasan doka ta ce a ba mu 5% kashi biyar cikin 100 na ainihin abinda za a yi recruitment a kai za a doka na ma'aikata to muna cewa dan Allah a doke mu wannan ba mu percentage ɗin namu don gaba ɗayan mu ma masu daga dan makarantar ma ba za mu kai 5% ba ko da za a doke mu gaba ɗaya masu da bukata na musamman kwanakin ba mun je gani SSG da deputy governor yana nan fa amma wallahi ba mu samu gani dole sai mu wuta takarda ta kwata civil visit kafin a yi zaben ne muke ganin su amma in aka yi zabe ba ma ganin su
To wakilin na sashen Hausa ya bayyana mana cewa yana ta kokarin ji daga bakin wani jami'in gwamnatin jihar Niger a game da wannan korafi idan haka ta cimma ruwa za a ji martanin hukumomi a ci gaba da bin diddigin wannan lamari. Masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun jihar Kaduna Suleiman Abdulaziz da jagoran kungiyoyin masu bukata ta musamman wato NAB a jihar Niger Isa Mustafa da Ja sai wakilan muryar Amurka Isa Lawal Ikara da Mustafa Nasiru Batsari ni Suleiman Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai an jima.
A gaida Sulaiman Mumuni Barma yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To tsohon shugaban mulkin soji a Najeriya General Yakubu Gawan ya yi kira ga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS da ta janye takunkumin da sakawa Mali, Burkina Faso da Niger cikin wata budaddiyar wasiƙa da ya rubuta wacce miƙawa headquarters kungiyar da ke Abuja a yau Laraba. Gawan ya bayyana kasashen a matsayin waɗanda suke da muhimmanci a kungiyar inda har ila yau ya yi kira a gare su da su ma su janye matsayinsu ta ficewa daga kungiyar ta ECOWAS ko kuma sai dai yawo. Kungiyar ta ECOWAS ta saka wa kasashen takunkumi ne bayan juyin mulki da sojoji suka yi a ƙarshen watan Janairu da ya gabata. Mali, Burkina Faso da Niger suka sanar da shirinsu na ficewa daga kungiyar bayan da suka zarge ta da rashin bin muradin da aka fata a kai da kuma nuna halin ko in kula kan matsalolin tsaro da ke addabar yankunansu. James Biden kani ga shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa masu bincike a majalisar dokokin Amurka cewa shugaba Biden bai taɓa sa hannu a harkokin kasuwancin ahalin gidansa ba. James Biden ya bayyana hakan ne a yayin da ya gurfana a gaban masu bincike a gidan majalisar na Capitol a yau Laraba don ganawa kan binciken wanda 'yan majalisar wakilai ke jagoranta wanda har ila yau ke duba yiwuwar tsige shugaba Biden. Ganawar James Biden da 'yan majalisar shine yunkuri na baya-bayanan da ke nuna kokarin farfado da batun tsigewar yayin da suke ci gaba da tattaro bayanai kan hulɗar kasuwancin da ahalin Biden suka yi a cikin gida da ƙasashen waje. Dakarun Isra'ila sun fada a yau Laraba cewa sun kai hare-hare ta sama a arewaci da kudancin yankin Gaza kwana guda bayan da Amurka ta hau kujerar naki kan amincewa da wata matsaya da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya cimma na neman a gaggauta dakatar da buɗe wuta a kuma ƙara yawan kayan agaji da ake kaiwa yankin na Gaza da kuma dakatar da tilastawa Falastinawa ficewa daga inda suke samun mafaka. Sojojin na Isra'ila sun ce sun halaka dozin-dozin ɗin mayakan Hamas a hare-haren ciki hadda wanda suka kai yankin Khan Yunus.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma goben Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da kyau da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da kuma Jul Ladas Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Sa'ida Hamdun, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya. Ma'assalam.